Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'arsu
tare da ni Sarfil Hashim Gumel.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 13 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 za mu duba rawar da kungiyoyin kare haƙƙin mata da na rajin demokradiyya ke yi wajen tayar da mata da matasa tsaye a dama da su a fagen siyasa.
An aka tashi harkar politika mu ake kira mataba mi rawa a mana kidan mi guda mu tura mota tawa ce ta bar mu da kura, saboda haka ne yanzu muka ce to bar mu waye majunan mu kai mutane su je su gane da cewa fa hannu biyu da yake wanke shuna.
Madalla shirin yau gobe zai yada zango ne a kasar Jamhuriyar Nijar, inda wasu kungiyoyi suka dukufa wajen fadakar da mata da matasa shiga zabubbukan da za a gudanar a shekarar 2020 da shekarar 2021. To da farko za mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana na tambayar da muka yi muku a shafin Facebook, inda muka tambaye ku menene muhimmancin taka rawar mata da matasa a fagen siyasa a kasashen Afirka. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To asam na farko ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir, inda yace ai muhimmancin mata da matasa a siyasar kasashen Afirka a fili take domin su suke zabe sannan su kasa su tsare, amma bayan an kafa gwamnati sai a juya musu baya kamar yadda muke ganin haka na faruwa a Najeriya.
To sai kuma amsar Shehu Adamu Rajau tace muhimmancin mata da matasa a siyasar kasashen Afirka shine da garin su ake yin tuwo amma kuma a ƙarshe sai a hana musu cin tuwon, wato dai suke zaben shugabannin ƙarshe kuma sai a mayar da su ƴan kallo. Tofa
sai kuma Alhaji Murtala mai gyada Kwantagora yace babu wani muhimmanci akan shigar mata da matasa cikin harkokin siyasar mu ta Afirka a wannan zamani, domin wallahi wannan siyasa ta wannan zamani tana matukar gurbata tarbiyar matasa da mata. Nima ina taba siyasa amma ina roƙon Allah ya raba ni da ita, amma Allah ya kyauta
lalle,
amma rashin cikakken lokaci ba zai bani daman bayyana muku illolin ta ba, amma kadan daga ciki tana koyawa mata da matasa rashin ganin girman manya, sannan kuma tana hana ma matasa da mata koyon kasuwanci da dai sauran illoli.
To fa shi ya yanzu yin illolin ta, to amma kuma ai akwai amfanin ta, ko babin da ba shi da amfani da rashin amfani.
Yana da illa yana da kuma nashi.
Haka ne, amma shi ya mai da hankali game da rashin amfanin ko. To sai kuma sakon Iliya Usaini Usman journalist Pataskum yace yau da gobe hakika mata da matasa suna da muhimmanci wajen ba da gudunmawa bangaren siyasar Afirka, ganin cewa suke da jini da kuruciyar rayuwa, sai dai dattawa sun yi musu karfa karfa ta yadda ba sa iya yin komai idan an ci mulki.
Shi kuma Jibrin Umar na basa daga gari na basa yace matasa a siyasar Afirka suna taka rawa mara iyaka, amma daga ƙarshe da su ake tura mota, amma daga baya mota ta bar su da wari da hayaki.
Lalle fa hayakin ma sa wa bakin bane. To sai kuma ga wani sa amsa daga Ruqayyah Usman Farid Jebuwa tace dake jihar Yobe tace Allah sarki kura da shin duka gardi da kwasar kudi ganin yadda mu mata da kuma matasa dake kasashen Afirka muke fituwa mu zaba al'ummar da muke so a lokutan zabi daga basani kuma sai a mayar da mu saniyar ware dan haka mu dai mata yanzu ba mu san muhimmancin wato takarwa a siyasar kasar ba musamman mu mata dake yankunan karkara wato da alamu kamar
dukkan
an karya mata gwiwa
ba ita kade ba na ga kusan dukkan waɗanda suka ansa tambayoyin nan sun raja akan cewa ana barin matasa da mata a baya
to ai wato amsa anan ko tambaya anan shine ta wace hanya za a maido da wannan ya zama ba wai
har yanzu dai wannan yara taya ne a wuyan su mutanen
zasu iya canzawa
ya su ya kamata su canza
kwarai da gaske ya in ka ce zaka jira wani ya kama sauyin ba
zai duba
sauyi yana farawa ne da ya kama
me suke duba a lokacin da mutum ya kawo musu tallacewa ina so in tsaya takara
yawa kuna ga masa abin da kuke so
yawa idan wanda ya taba tsayawa eh wanda ya ci taba rike mukami ne ya taba cin zabe me ya muku a baya da yanzu ya dawo muku
haka ne ai ya kamata mu yi wani shiri kan yadda ma ya kamata a ce wato yadda zaka zabu ka wayarwa da jama'a kai yadda zaka zabu dan takarar da ya cancanci ra'ayinka daidai da ra'ayinka saboda ba wasu kawai dan wannan yazo alaji sunan shi ko fitaccen suna bane baka ci zaka zabe shi
ko wani dan uwana ne
duk ba haka bane
ba daga nan
yawa kana du akwai abu da dai mai ci gaba tattaunawar
to shi kuma Abubakar Kawo girgir cewa kai babu wani muhimmanci face kawai ayi amfani da su wajen cin zabe da zarar an kafa gwamnati sai a mayar da su
shawaragi
kuma ayi watsi da su kamar yadda hakan ke faruwa a Najeriya Allah dai ya kyauta
to amin ya rabbi sai kuma sako daga Tashir M Tahir Jambulo Kano yace salam yau da gobe ikon Allah hakika matakin shine a bawa matasa shiga fagen siyasar kasashen mu na Afirka dan su ma su yi shugabanci a ga kamun ludayin su muna fatan dai za a ba su dama su gode iya wato iyawar su
to Allah sa
to da alama dai an ba su damar ai tun daga na to young trend akwai abubuwa dai akai da matasa su shiga to ya rage ga matasan su shiga kuma su samu goyon baya yawa kuma an zaka shiga siyasar ba wai ka shiga ba dan ka kawo sauyi ka fadi me za ka kawo sauyi to ta hanya za ka kawo sauyi
sai kai tunani tukuna kan ka shiga
yawa
mutane da dama sun dauki siyasa a matsayin wani abu da zai sa kawo maka kudi yanzu an shiga yanzu
ba har kan kudi bane
bai kamata ba ya kamata mu sauya wannan tunanin
yawa
idan har muka yi muka samu muka iya yin haka to lalle mun dau hanyar gyara
kwarai da gaske kwarai kwa
shi kuma comrade Babaye Gambo da magaram Niger yace salam yau da gobe hakika muhimmancin yana da yawa domin idan sun samu mukami a siyasar ba za su manta da ƴan uwansu ba kuma za su yi aiki tukuru dan ci gaban su
wato mata kenan ai naji aka yi fadi wannan da yawa game da mata cewa ba sa mantawa da
eh to da wannan
amana abubuwa da yawa dai
akwai wannan abin da kamar yadda ka faɗa ne ɗazu babu wani abu da yake a rayuwa a yau da bashi da fuska biyu
haka yake
in aka juya nan kaga mai kyau aka juya can
haka
shi matan ma akwai masu riƙon amana akwai kuma marasa amana a cikin mazan ma akwai haka
haka yake
sai dai Allah ya haɗa mu da nagari
haka yake to wanne ke kanto shine na kuma
Babaye na karanto
Gambo ko to sai kuma Jibrin Umar Nabasa yace siyasa yanci amma banda kasashen mu na Afirka ganin matasa lokacin yakin neman zabe ne kawai suke da wani amfani da zara an yi wato an yi nasara su kuma kamar anguwa menene wato
alausa
dake Lagos
so shi kuma Allah Saleh Atiku yace salam yau da gobe hakika muhimmancin takarwar mata da matasa a fagen siyasan kasashen mu na Afirka shine matasa da mata ba sa samun damar yin siyasar kamar yadda ya dace domin ko a yawanci tsofi ne masu harka ko kuma me yake
tsofi yan siyasa ina je ke
eh abin da yake nufi
ne suka mamaye komai na siyasa
a harkar matasa da mata ba su da halin yin siyasa dan rashi
to ba su dama ko kuma ba su
dan rashi kenan yana nufi dan ba su da abin hannu kenan
da alama yes dole sai da dan kudi kenan to akwai wani sako kuma da fito daga Imami Hayya Soja Uba Adamawa tare da Jauro Alfa Babura wato Babaru yace Salamu Yau da Gobe a gaskiya taka rawar da matasa da mata yake a fagen siyasa a nahiyar mu ta Afirka musamman ma Najeriya aikin banza ne kawai lura da cewa wahala ne suke sha ba tare da samun biyan bukatun su ba
to
gaskiya kamata a canza lamari kan domin ana ganin to suwaye masu al'umma mata matasa wannan biyun
Adunin
masu muhimmanci ga al'umma
saboda in mai da hankali a mai da hankali
a mai da hankali in kin duba yawan matasa dake cikin al'umma a yanzu yafi yawan kowa
sosai
ki duba yawan mata
suma
matan nan su suke wato renan yara
ka san mutane suna da baya tarbiyya muna da wata al'ada wanda ya kamata mu canza an fara an dau hanya dai amma ya kamata dai mu saki azama mata an dauke su kaman ba su da wani muhimmanci a zahirance ko da addini ne dan yawanci ana danganta shi da addini addini ya bada goyon baya ka tashi ko daga ina ne ka je inda har kasar
hasin ma ake cewa a
lokacin
ba so ni san gurin ba
me yasa idan mace tayi ilimi idan rabuwa tayi da mijin ko kuma ya rasu ya batta wannan abin da ta samu za ta yi amfani da shi ta taimaka wa kanta ta rike ƴaƴanta ta rike kanta ta mutunta rike mutuncinta to da yawa mata zaka gani idan suka rabu da mazajen su ko kuma a mazajen suka mutu suka bar su an bar su da nauyin kula da ƴaƴa abinda basu saba ba basu san yadda zasu yi ba sai su shiga wani hali
wanda yake abu ne kware daga
ka
Allah ya samu dace dai
amin shi kuma Samanja Yusuf Kafancan cewa gaskiya taka rawa da mata ko matasa a fagen siyasar kasashen Afirka na da babban muhimmanci musamman ma mace domin duk kasar da ta wato da karatar da mace a matsayin shugaba ko mai rike da mukamai sai kaga tausayawar da za ta yi yafi namiji shi yasa nake matukar so in ga mace a cikin siyasa domin kuwa wallahi mata suna da tausayawa fiye da duk wani mai rike da mukami
masha Allah to kun ji jama'a to sai kuma sakon mu na karshe a yau da ya fito daga Adam Yusuf yace yau da gobe ikon Allah iko a wato matasa suke da rawa mai muhimmanci tunda da bazar su ake taka rawar duk wanda baya yi da su to baya wato bai da mafita a shukan matasa suke da wato matasa suna kan gaba sai dai kuma ƴan siyasa sun cimma burin su sai su manta da su matasan to
kamata yayi matasan su farga su san abin da ya dace
abin da ya dace wannan ya kamata a ci bai zamto abu da zamu ringa cewa shine yake hana mu ci gaba yake hana wa saboda idan sun fito sai ayi aiki da su to lokacin da ake zuwa siyasar nan ana fitar da kuɗi ku samu kuɗi wato wannan
san wannan kuɗin ake sa wannan dan karo kuɗin an ake sa
to wannan kuɗin ba shi bane
kuma wannan kuɗin su sun san ba komai bane
shine yake cutar da mutane
sosai sai mun cire kuɗi
kuɗin bai ta kariya ba ba zai ka duba ka gani bai sai ba ma ya
wani ma a ranar yake kashewa
wani ma a ranar kake kashewa
a ranar
kuma sai ka zo kai shekara hudu
kana jira
kana shan wahala
kana Allah ya isa
zaben ya zo
to ina Allah ya isan ka yaje
ba inda yaje saboda laifin ka ne
ka riga ka sayar ya haja ce ya kasa kai kuma ka
kore arka yancin ka matasa ya kamata mu tashi mata ya kamata mu tashi wato gudunmu da matasa da mata suke bayarwa ba karamin abu bane mai muhimmanci ba
kuma ya kamata a ce a gani a kasa wai kare ya ce an ce ana biki a gani ya ce
mu gani a kasa wannan gaskiya sa kenan
ya kamata a gani mata su amfana su ma matasa su
amfana da shi amma a ce kullun muna gidan jiya babu hanya mafita to mun gode ga waɗanda suka samu damar ba mu sako sai kuma a ci gaba da aiko mana mu kuma mu ci gaba da karantowa mun gode
A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin mata da rajin kare demokradiyya sun dukufa a ayyukan fadakar da mata da matasa a lokacin yankunan kasar danganin tun sun tashi tsaye domin shiga zabukan da za a gudanar a shekarar 2020-2021 a wani yunkurin samar da kujerun wakilcin mata masu tarin yawa a dukkan majalisun wakilcin al'umma ga cikakken bayani daga Sule Mumuni Barma
Mata da matasa a jamhuriyar Nijar na matsayin ɗan rakiya a harkokin siyasar wannan ƙasa duk da cewa mata na da kashi 52 daga cikin 100 na yawan al'umma yayin da aka kesta cewa kashi kusan 70 na jama'ar wannan ƙasa matasa ne mafari kenan kungiyoyin fafutuka suka tashi tsaye domin kawo ƙarshen abin da suka kira rashin adalcin da waɗannan rukunoni ke fuskanta yau shekaru kusan 30 na demokradiya. Wani haɗin gwiwar ƙasashen Nijar da Switzerland da ake kira Project Pagod na gaba-gaba a wannan yunkuri da ya ta'allaka a ayyukan faɗakarwa, kamar yadda wani jami'in sa Inga Isuhu ke bayyana min dalilan shiga wannan tafiya.
In ka diba cikin gwamnati da kuma cewa ce ke da kai, to amma wurin zabe ne aka zo, za ka yi ta ganin ana ta biye gida-gida ana cewa mata ku yi to ai zabe. To in sun yi to sun yi zabe, yanzu aka tashi ba da mukami kuma ya kamata a kasa a yanka. Amma wurin yanka wannan sai ka ji an ce a su ba su iyawa ko ko a ba su kai ba. In masu ilimi ne yanzu an hawa kai ga masu ilimi, akwai su masu yawa
mata
sosai ko akwai su masu ilimi. Ka dauki wajen matasa ne, in ka dauki yanzu cikin gwamnati matashi nawa ne wanda dai a ce maka bakin daga shekara 35 abin da ya kasa, ba su da yawa, dukkan matsohin kanu ne ke ta. To a dore ana hada da su. Banda wannan kuma ka dauki cikin gwamnati nake da kai mace ai ba dan ba ta iya bane, sun yi ilimi. To shi ko ka gani wanda suka yi runhiya ya zama na wurin a tahi da mulki ba a kulawa da su ko ba a hada da su, to an yi kuskure. Yau in ka ce tsari za ka yi cikin karkara ko in ka ce ta yadda aiki za ka yi, ba ka sa wa'annan ba tunda su suke da ƙarfi ya kamata su zo su kama duk aikin da za a yi. In an ce za a aiki cikin karkara dole sai da masu ƙarfi. Kaga wa'ansu har lamba ake ba su na sun ci galaba saboda sun samu maki mai ƙarfi. To kenan kaga matan nan suna iyawa, to me yasa wurin ta yadda aikin sai ana mai da su baya?
Dalilai aka kaddamar da wani zagaye zuwa sassan Nijar da nufin tayar da mata daga barci. Madam Sule Maryama Gambo kusa a kungiyar MMD wato mata masu dubara na cewa mata za su ba da mamaki a zaɓuɓɓukan na baɗi.
An aka tashi harkar politika mu ake kira mataɓa, mai rawa a mana kiɗin, mai guda, mu tura motar ta wace ta bar mu da kura. Saboda haka ne yanzu muka ce to bar mu waye ma junan mu kai, mutane su je su gane da cewa ba hannu biyu da yake wanke juna. Kamata a yi maza su san da cewa ɗaya rana in muka ce mun ki ban mu yi muka sha da baya su motar nan ba su iya kai ka kofi. Niyyar da muka ɗauka mu da ke gaban nan har cikin jam'iyyoyin siyasa za mu riƙa ba da wayar kai, a ba ma yara matasa maza da mata, a ba ma kuma mata su gane da cewa abin da ya kamace su nasu ne a ba su nasu ne. Ka a zo a daddaɗe su a tarra su a gida a ce musu a wani ai ɗan uwanki ne, wani kazanki ne, dama haka suke. Ko a ɗauko wani lattijo a ce bibi girman shi, abin da ya kamace ki in naki ne kawai. Ko an zo gidanki kaliki saki kaliki bada saboda jama'a ke tare da ki, ki shirya ki waiwai jama'a in jama'a ta ce ya yarda a bada ba ta yarda ba.
Wasu bayanai na cewa mata na matsayin rukuni mafi fama da talauci a tsakanin al'ummar Nijar, yayin da amfani da kuɗi don samun yardar talakawa ke kokarin samun gindin zama a wannan ƙasa. Dalili kenan kungiyar yaƙi da cin hanci INLC Racial Transparency International ta shiga wannan tafiya don murƙushe wannan haramtacciyar ɗabi'a. Inji jami'inta Abdu Sidi.
Mata mafi yawa duka na karkara ne, ba a ba su talihin daga su samu kuɗi. In an ce zaɓe sai da kuɗi, mata ba za su samu shiga ba. Saboda haka ne kokowar da ya kamata a yi a hana cin hanci da rashawa cikin zaɓen jama'a ta matsayin kura. Saboda shi wannan sabon tsari da an kama na a yi maka kati kai tsaye ka zo a ɗauki hoton ka yi, muna so a yi shi tsakanin da Allah kuma za mu sa ido yadda mutum guda kati guda, kuma duk wanda ya samu wannan kati shi san da wannan kati ba ta sai suwa ba ce, shi san da wannan kati rayuwar shi ce. Kasu yadda su sai da kura su a'a, shi zaɓinsu tsakani da Allah, su zaɓi mutane adalai waɗanda in an ka zaɓe su za su aiki tukuru saboda ƙasa ta ci gaba.
A ci gaba da ƙarfafa matakan shigar da mata cikin harkokin mulki da na shugabancin jama'a, gwamnatin Nijar ta aike da wani ƙudurin doka a gaban majalisar dokoki wanne yake hangen ƙara wa matan ƙasar yawan kason muƙamai ta hanyar zaɓe da naɗe-naɗe, kamar yadda ministar ci gaban mata Madam Elbak Zainabu Taribako
ke min karin bayani.
A shekara ta 2000 cikin duktoci 83 mace guda ce. Ana nan da aka kawo wannan ra'ayin gagazai a bunƙasa kaso na mata aka samu aka yi shi kamar kashi 10 cikin 100. Shi ya ba mu a 2005 da aka yi zabe sai aka samu mace 15 cikin majalisa. Bayan wannan kuma cikin 2014 an ƙara dugo 5 aka ƙara. Sai aka samu ƴan majalisa yau wajen 29 ne cikin ƴan majalisa 171. To amma wajen kuma inda zai kamata a ba mata kaso bisa da ɗaya da ake yi 25 da aka bada. To amma yanzu muna cikin guri na a ƙara wannan kason. Gwamnati ya sa hannu bisa wannan, muna so a yau muga kaso na mata indai bisa abin zabe ne ya kai kaso 25 kuma bisa anan mata ya zama to kashi 30. Ina roƙon ƴan majalisa su kama mu a samu wannan
rashin baiwa mata cikakkiyar dama a harkokin siyasa musamman akan batun bada mukamai wata matsala ce da a yau ta addabi daukacin kasashen Afirka. Hakan ya sa matan jam'iyyu masu aƙidar gurguzu daga kasashen wannan nahiya gudanar da taro a nan Yamai a farkon watan Nuwamba, inda suka nazarci hanyoyin soma samun kashi 50 daga cikin 100 na mukamai. Mataimakiyar shugabar mata masu aƙidar siyasar gurguzu Madam Betty Aishatu Habibu Ummani na cewa yin hakan shine adalci tsakanin maza da mata.
Ba mu ce ba mu za mu zama maza, ka Allah ya kawo wannan, ba haka nan bane. Mu ce mun kai a ba mu hakin mu inda ya kamata mu yi aiki a san da mun yi shi a ba aikin mu daraja. Kamar yanzu in kun ka doki engineer diploma ne, karatun da mace ta yi na shekara 7, namiji ya yi shi shekara 7. Bai kamata bare da zado ka so a ce ai namiji an kai so ga wanga wuri ba mace ba, ko ko albashin namiji zai hin na mace yawa. Bai kamata ba, ya kamata a doke su daidai wa daida. Ba za a tuna ba da a ce ai ciki za ta doka za ta aihuwa ba za ta zama ba wurin aiki sosai wani minin wannan Allah na yayi mu nake na, ya kamata duk abin da za a yi ka a doke mu da muna mata ba za mu iya aikin da maza ga yi. Wani gari mace sai ta takara ta samu, wani namiji in ya zo ya magana ma ko kallon shi ba a yi. Nan ga cikin Niger ma ni na yi zama karkara, na yi aiki cikin proje fanni ina taya daji. Akwai wani daji wanda ba ta yi wana ma hakimin garin ko sarkin garin ya bari a tadda ranyo ba a kirai mata ba saboda wasu mata ya san da wurin su. Yau ya an ce zabe za ai duk wanda bai ma mata alheri da dariya zai fara muku dariya saboda ya san da diyan mu ne da muke zabe kuri'a. Kenan dangi mata ba su zarewa su ce su ma za su zo su shiga gaba domin su samu suma su samu wurin da maza suke iya zaunawa. Ba haramun bane.
Malam Ingai Isuhu na Project Pagod ya kara da cewa ci gaban demokradiya a kasashe masu tasowa wani abu ne da aka gano cewa ba zai samu ba muddin ana mayar da mata da matasa ƴan abiyar rima a shakida.
Shi ho in an ce za a tsaya da demokrasi kowa bakin gwalgwado a kiyaye da hakkin shi, a hada hannu, a daidaita, a yi hakuri, a tai tare. Abinda muke so kuma wajen matasa su kuma su ma su kama jikin su. Tare da su ake kokowa, tare da su a ce ku zo ku aza shayi, ku zo ku aza fada. Amma raza ka tashi ba da mukami sai ka ji an ce wani kai shekarun ka ba su kai ba, koko a ce har yanzu yana da yarinta. Ya za a ce yana da yarinta wanda ya zo yi ilimi, wa'ansu suka tai cikin university suka yi ilimin husa'a iri-iri sai ka ji an ce wani ba ka kai can ba. Yaya bai kai can ba, an dai tauye shi dai ba su. To shi ne muke son matasa su kama jikinsu. In an ce za a tahiya a bada sunaye cikin jam'iyyun siyasa su bada kansu, ba mu ce ba wannan ladabi ba ka a tahi da shi a'a.
A watan Mayun shekarar 2020 ne za a gudanar da zaben kansuloli da na 'yan majalisun karkara kafin a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisar dokokin kasa a watan Disamba na baɗi. Saboda haka ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fantsama zuwa yankunan karkara da nufin ganar da mata cewa kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba su 'yancin shiga fafatawar zaɓe a kowane mataki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bayyana na mata, kai maza ku bayyana na mata, mata ya yi ramun yeshi, mata ya yi ramun yeshi. Mata, so sun ka shashe mu mata, al lokacin ma,
Niger.
Kaga matan Niger sun tashi.
A kwarai da gaske.
Yan gurguzu
sun tashi sun ce su a wannan siyasa da su za a dama kuma abu ne mai muhimmanci ne ban sha'awa.
To
kungiyoyi su taso su ce to mata ku taso fa ku san me ku muna ku har muhimmanci
sosai
don ku ne zaban
suna da muhimmanci
kwarai da gaske
amma kuma abu ɗaya ne su fahimci cewa suna da muhimmanci su kuma tashi su nemi a basu wannan haƙin nasu
kwarai da gaske
wani abu ne kuma su yi abin da ya dace
haƙiƙe
menene mata za su je su yi ta yaya za su je su yi ya kamata a duba a gani wasu matsaloli muke fuskanta ne zamu je yi tukunna fagen siyasar nan kamar yadda na gaya maka mutane da dama suna shigowa fagen siyasa ba don komai ba domin kawai su yi suna ko kuma su yi kuɗi kuma wannan bai dace ba ya kamata ka duba ka gani wani irin canji zamu kawo ya kamata wanda suke siyasa ba siyasan nan kar ya zama shine hanyar samun kuɗin ka ya zama dai wata hanya wata gudunmawa kake so ka bayar domin ci gaban al'ummarka
ina to ai yanzu ita ta zama sana'a ma duk wani kuɗin mutum zai samu daga siyasa ne to matsalar shine duk laifin in ya dawo gaba daya zamu ce laifin matasan ne da mata da kuma kowa
zai koma kan mata ne
kwarai da gaske
domin idan shi namiji ya fita ya bar mace a gida da yara ita za ta yi tarbiyya ko ba haka
ba
so idan yaro ya baci wani lokaci suna kokarin su da wannan amma kuma ya kamata mata su sa ido akan menene ƴaƴan su suke yi mazan su ma ba dan wai mijin ki shugaban kasa ko kuma minista ko wani mai sai ki kyale shi yayi abin da ya ga dama ba a'a ya kamata ki sa ido ki gani yayi abin da ya dace domin ke ma kina da haƙi gobe Allah sai ya tangi
kwarai da gaske kuma a rufe ido a aje hannu a daina karɓar wannan atamfa da kwanan sukari ake mai kwa dan wannan shi yake cutar da mutane
babba ma kenan
idan ka karbi wannan yar atamfar to kin kamar
ƴancin
ka gaba daya
kuma koda zaka ce Allah ya isa Allah ya isa
ka dama ka rata kwarai da gaske saboda ka riga ka an sayi ka ne
kwarai idan kuma ka karba ne kai abin da ya dace to ba kai laifi ba
kwarai da gaske
ka karba kai abin da ya dace amma mutane sun san menene ya dace
to kin san wani abu ne ko abin da ke tunani shine siyasar aqida idan ni nazo muku a matsayin dan takara na ce ku zabe ni a matsayin dan jam'iyya kaza to dan jam'iyya ne ita ce mai suna a Najeriya gaba daya
shi ne nan
ce kawai za ku zabe shi wai ku yi zabe sa a'a ku kira shi ku fahimce shi menene manufofinka
kwarai da gaske
ka ce mu zabe ka
in kai muka zabe ka
ba ruwan mu da kosisin ka amma in mun zabe ka me zaka yi wannan alƙawari kai mana zaka yi to in kun ka zabe ni me wani matsalolin kuke fuskanta muna matsalar ruwa matsalar hanya
ai tukun nan bai kamata ya fara tambayar su menene matsalolin su ba sai su za su tambaye shi su ce to yanzu ka ce mu tunda shi yazo ya ce yana so a zabe shi sai ku tambaye shi domin yadda in muka zabe ka me za ka yi mana idan da gaske ya san abin da ya kamata yi zai ce to kun ga wannan al'umma ta muna fuskantar matsala kaza da kaza da kaza da kaza so idan kuka zabe ni ga abin da zan yi sai su kuma su ce ta yaya za ka yi haka
ya ba ku dalili da hanyoyin da zai iya yin wannan idan kuma ya ce
idan ba ku zabe shi
bai yi muku ba kada ku sake ku karɓi kuɗin wani ko wani ku je ku zabo wani wanda kuke ganin zai muku har sai kun dace
kuma har idan kuka zabi mutumin da kuke gani zai yi muku aiki kamar yadda ya kamata bai yi ba kuna da ƴanci ku kira shi a zauna da shi ya kamata a rika zama da mutanen da aka zaba a zauna da su lokaci zuwa lokaci su
ba ku kai ko me za a yi
kwarai da gaske
to Allah
ya kuka waljinci
to Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma mun ƙara da wannan to masu sauraro anan muka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu bude muku wato za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu amadadin wanda ta taimaka wannan shirin ya zo gare ku
Aisha Mu'azu
sai kuma wanda ya taimaka ya hada shirin da Bada Umarni Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau Mr. Dan ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum